Muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25 31 da kuma 49 Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a kodayaushe ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma tashar mutan VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan ko shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau alhamis 7 ga watan maris na shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren a cikin shirin namu na wannan dare naku za ku ji irin wainar da ake toyawa gabanin zabe da ake shirin gudanarwa a wasu jihohin Najeriya idan Allah ya kai rai ranar Asabar mai zuwa wanda hukumar zaben kasa ta ce a shirye take tsaf haka kuma a cikin shirin namu muna dauke da labaran tamola amma wannan a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni zara gare ki
sauraro barkanku da wannan dare a yau alhamis akalla mutane 5 ne aka kashe sannan wasu su tara kuma sun samu raunuka sanadiyar wani tashin bom na mota da ya faru a wajen wani gidan cin abinci dake birnin Mogadishu kusa da fadar gwamnatin shugaban kasar Somalia jami'an tsaro da mai gidan abincin da ake kira Dalsan inda fashewar ta auku ne suka bada alƙaluman waɗanda hadarin ya shafa Mai gidan cin abincin ya fada wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa fashewar ta faru ne daga wata mota dake dankare da ababen fashewa da aka ajiye akan titi da ma wasu jami'an tsaron gwamnati dake sa ido a daya daga cikin shingayen bincike dake fadar shugaban kasar mai tazarar rabin kilomita daya daga wurin harin da ya auku na yawan zuwa gidan cin abincin Jami'an motar aikin jinyar gaggawa guda daya tak a birnin da ake kira Amin sun shaida muryar Amurka cewa sun kwashe mutane 9 da suka ji rauni zuwa asibiti kuma wasu daga cikin su suna cikin mawuyacin hali mayakan kungiyar yan ta'adda na Al-Shabab sun dauki alhakin wannan hari suna kuma fadin cewa sun kashe akalla sojojin gwamnati 6 A yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa Paul Manafort hukunci mutumin da ya rike mukamin shugaban kwamitin yakin neman zabe shugaban Amurka Donald Trump na tsawon wasu watanni a tsakiyar shekarar 2016 akan laifukan da suka shafi haraji da yin ajiya a banki Ka'idojin yanke hukuncin sun yi nuni da cewa alkali zai iya yanke wa Manafort hukuncin zuwa gidan yari har na tsawon shekaru 19 zuwa 24. Ga mutumin da zai cika shekara 70 ranar 1 ga watan Afrilun mai zuwa idan wannan hukunci na nufin kusan daurin rai a gare shi. Lauyoyin Manafort sun nemi da a yi mishi sassauci suna mai cewa yayi fama da rashin lafiya. Kuma lamarin ya zubda mishi mutunci ya kuma shafi harkokin kudinsa masu gabatar da kara sun kare matakin akan cewa tsayin lokacin da aka kayyade masa a gidan yari yayi daidai bayan haka dole ma Manafort ya biya tare kudi da suka kama daga dalar Amurka dala 50,000 zuwa dala miliyan 24 Tun a watan Disamba ne kotu ta samu Manafort da laifuka 8 kan koyi kudaden da yake samu lokacin da yake yi wa kasar Ukraine aiki da hukumomin karba haraji. A mako mai zuwa kuma za a yanke masa hukunci kan batun yunkurin yin watsi da shaida a kotu. Wata babbar kotu a kasar Thailand ta bayar da umarnin soke wata babbar jam'iyyar adawa saboda zabar ƴar uwar sarkin kasar a matsayin ƴar takarar prime minister da jam'iyyar ta yi. Makonni biyu kacal kafin zabar ranar 24 ga watan Maris da za a yi. Hukuncin da kotun kundin tsarin mulkin ta yanke ta rage wa jam'iyyar Raksa Raska Church ta kasar Thailand da ake kira TRC a takarce damar samun nasara kan jam'iyyun da suka hade da gwamnatin soja da ke mulki a kasar tun lokacin da aka hambarar da zababbiyar gwamnatin demokradiya a juyin mulkin da aka yi a shekarar 2014. Hukuncin kotun wanda kuma ya haramtawa manyan membobin jam'iyyar TRC gudanar da harkokin siyasa har na tsawon shekaru 10. Har ila yau ya janyo damuwa kan ingancin zaben kasar mai zuwa. Ƙungiyoyin al'umma da na gwamnati a faɗin duniya na shirye-shiryen bikin ranar mata ta duniya gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. An kwashe sama da shekaru 100 ana yin bikin na duba da nasarorin da mata suka cimma ta fannin rayuwa al'umma da tattalin arziki da al'adu da kuma siyasa a fannin duniya. A yayin da suke kuma neman samun daidaiton jinsi a fannoni daban-daban. Ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara ake bikin abinda ke tattara gwamnatoci da kungiyoyin mata da ƴan kasuwa da kuma kungiyoyin bada agaji guri guda. Burane da garuruwa a faɗin duniya na bikin ranar ta hanyar yin gangami da gudanar da taruka da yin ayyukan al'adu da zane-zane da kuma tarukan ƙarawa juna sani. A shekarar 1908 aka fara bikin a lokacin da mata 15,000 masu aikin sarrafa tufafi suka yi yajin aiki kuma suka yi tattaki akan titunan birnin New York. Suna buƙatar a rage musu yawan awoyin aiki a kuma ƙara musu albashi bayan haka a ba su ƴancin kada ƙuri'a. A shekarar 1910 wata mata 'yar ƙasar Jamus mai suna Clara Zetkin ta ba da shawara a ayyana ranar mata a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi wanda ya samu halartar mata 100 kuma ba tare da wata jayayya ba. Duka suka amince da shawarar.
A gaida Zara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga bangaren rahotanni kuma. Ana iya cewa dai an shirya a wannan lokaci na gudanar da zabe a Najeriya, waɗanda hukumomi da dama suke ganin cewar lokaci yayi da za a gudanar da zabe yanda ya kamata a Najeriya. Hukumar zabe ta ƙasa INEC ta ce a shirye take don gudanar da zabe idan Allah ya kai rai. A ƙarshen wannan mako, Nasiru Adamu El-Hikaya ya samu zantawa da mai magana da yawun hukumar wanda ya tabbatar da cewar hukumar a shirye take don gudanar da wannan zabe.
Kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ga wannan labarin da ke cewa rundunar sojan Najeriya ta yi jigilar kilogram 633,790 na kayan zabe.
Ana baka tabbacin cewa kayan zaben kuma zabe ya kai wuraren da ya kamata ya kai saboda zaben da za a yi na ran Asabar insha Allah kar a samu wani jinkiri.
Faɗa mana yadda lamuran suke. Nan ce dama in aka kai waɗannan kayan zabe sai an kai su ofisoshin babban bankin Najeriya da ke helkwatocin jihohi.
Jigilar kayan zabe abu ne da ake sa cikin tsana ke cikin tsaro, cikin tsafta, cikin tsari mai ma'ana da tsarin da dukkan mai ruwa da tsaki ya gani kuma ya gamsu. Idan misali za a jinkirta kai kaya zuwa wani wuri, to na jiha akan kai babban bankin CBN branch da ke wannan jihar ne. Ana dawo da shi kuma zabe sai a rarraba a ba kananan komi akan idan dukkan wakilan jam'iyyu tare da kuma jami'an tsaro da 'yan jaridu. Akwai zango da ake dan jinkirta wa akan tsaya a duba kaya, wato abin da ake kira rack centers, wanda ana yin hakan ne cikin daren ranar Juma'a da washe gari insha Allah kafin karfe 6 zuwa 7 duk wanda ya tashi daga Rock Center zai kai rumfar da aka dora shi aiki ne ba tare da jinkiri ba. Kuma insha Allah za a waye gari kowa zai ga cewa da misalin karfe 8 kowa na iya fara kada kurasa a rumfar da ya register.
Aliyu Bello takila ma wani zai tambaya me ya hada rundunar sojan sama da jiragen ta wanda na yaki ne da kuma kayan zabe.
A'a ba ana nufin wai sun dauko jiragen yaki sun dauki kayan zabe ne ba. Ana nufin suna da jiragen da suke bada tallafi a kuma zabe wajen kai kaya. Kuma wannan aiki ai ba yau aka fara ba. Musamman wuraren da suke matsan ake da matsalar tsaro tunda ba za ka yi tsammanin cewa za a samu jirgin jigilar passenger ya kai kowane wuri ba, amma su suna da jiragai gwargwadon hali waɗanda suke tallafawa kuma zaben nan, kuma iya aikin da suke yi kawai daukan kayan ne daga wuri su kai shi wurin da ya dace.
Faɗa mana tabbaci kada watakila ranar Juma'a washe garin Asabar can da dare fara jin jita-jitar cewa wannan zaben watakila za a iya dage shi fa.
Allah kai mu washe garin Asabar mutane su ga irin shirin da aka yi. Na faɗa na ma'amaita bi iznillah hukumar zabe ta shirya tsab don tabbatar da an yi zaben nan cikin lokaci kuma cikin ka'ida kamar yadda aka tanada.
Akwai wasu jita-jita da suke fito a duk da dole na ce jita-jita. An ga mota shi hake da kayan zabe, an ce direban a kai shi gidan gwamnati, wasu sun ce ba haka bane. An ga mota a waje kaza cewa ana neman a dangole kuri'un ne domin a bawa wasu yan siyasa wata riba ta daban.
Idan akwai wani korafin wani direba ya dau wani kaya an ji shi a wani wurin da bai dace ba, wannan zargi ne mara tushe ballantana makama.
Ni matsayin dan takarar PDP na gwamnan Kano wato shi Abba Kabir Yusuf.
Kamar yadda kaji a media haka muke ji a media, har yanzu ba a kawo takarda daga kotu ta nuna kuma zabe ga matsayin kotu ba. Idan kuma zabe ta samu takarda daga kotu za ta yi bayanin da ya dace akai.
A takardar zabe dai shi kuka sani ba wani canji.
A takardar da suke gaban kuma zabe jam'iyya ake magana ba dan takara ba. Idan akwai wani abu da ya shafi dan takara wannan hidima ne ta cikin gidan jam'iyya. Muddin jam'iyya ta riga tana cikin wannan takara jam'iyya ake magana.
To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Hukumomi a matakai daban-daban na bakin kokari don ganin an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. A kudancin Najeriya ma ba a bar su a baya ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a kudancin Najeriya, Lamido Abubakar, ya hada mana rahoto akan halin da ake ciki a yankin.
Yanzu dai wata babbar damuwa da ke akwai dangane da siyasa da zaɓuɓɓuka a yankin Niger Delta shine yadda 'yan siyasa ke amfani da 'yan bangar siyasa dauke da makamai da suke zuwa rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓuka, suna tarwatsa mutane da ƙarshe kuma su sace akwatunan zaɓe. Ko da yake dai akwai dokar da ta kunshi cewar jami'an tsaro su daina ɗaukar makamai su je rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓuka, to sai dai kuma 'yan siyasan suna baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da buɗe wuta a rumfunan zabe. Kan haka ne ma mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin majalisa kuma jigo a siyasar jihar Akwa Ibom dake fuskantar kalubale yayin zaɓuɓɓuka. Honorable Ita Inan kuma ya bayyana cewar kamata yayi a bari jami'an tsaro su rika daukar makamai a yayin zaɓuɓɓuka. Yace
the security personnel would be going on arm and yet the thugs who came to carry materials, who came to intimidate people, came with arms. What would they do? It is important that the
yana cewa ne abokan hamayyar siyasa kan zo da 'yan bangar siyasa dauke da makamai su rika firgita masu zabe. Kuma zaka ga cewar dokar kasa ta hana jami'an tsaro ya rika makamai musamman a rumfunan zabe. Kuma idan waɗannan 'yan bangar suka yi harbe-harbe na firgita jama'a, ba wai jama'a kadai ke damuwa ba, hatta da jami'an tsaro suka ranta a nakari. Da haka muna bada shawarar cewar lalle ya kamata ta gwamnati ta bari jami'an tsaro su dauki makamai a wajen zaɓuɓɓuka domin kare masu zabe da kuma kawunansu.
Security agencies be made to carry arms because they were overwhelmed. Some of them had to run away. You cannot arrest in a polling unit with arms.
Kan batun na tsaro dai yayin zaɓuɓɓuka, jami'an tsaro na cewa kullun suna iya bakin kokarinsu. To amma dai ya kamata a ƙara kokari kan kokari. Daya daga cikin kwamishinonin 'yan sandan yankin Niger Delta, wato kwamishinan 'yan sandan jihar Bayelsa, Aminu Faisali, ya fayyace irin matakan da suke dauka a yayin zaɓuɓɓuka.
Abubuwan nan da suka dara can baya game da kwato, kwati da sauransu, wannan duk ma kai haka yanzu babu amfani. Kai aiki da muke da su na bisa kan ruwa, mun tabbatar da shirye-shiryen da muke da shi a ƙasa za su tabbatar da tsaro.
Yanzu dai babban kalubale da ke fuskantar zaben na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi shine na batun tsaro, musamman ganin cewar wannan zaben ya fi zafafa ta yadda kowane ɗan siyasa ke ƙoƙarin nuna kurjininsa. a siyasar jiharsa a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta, jihar da jam'iyyar APC ke kankankam da jam'iyyar PDP, ta tabbata cewa jam'iyyar ta APC ba za ta shiga zaben ba bisa wani umurni na kotu wanda ta baiwa hukumar zaben Najeriya cewa a cire jerin sunayen yan takarar jam'iyyar ta APC daga jerin waɗanda za su tsaya takara, kama daga majalisar tarayya da majalisar jiha da kuma zaben gwamna. Kuma bayanai sun nuna cewa jam'iyyar ta APC tana nan tana zauricin wata jam'iyya da za ta marawa baya ta yadda za ta kare jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, bari mu leƙa jihar Zamfara wanda har yanzu dai tana ƙasa tana dabo akan yanda shirye-shiryen zabe ke gudana. Domin jin halin da ake ciki, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyinna, ya aika mana da rahoton halin da ake ciki.
Jam'iyyun na adawa a jihar ta Zamfara sun zargi kwamishiniyar hukumar zabe ta ƙasa a jihar da hada kai da jam'iyyar APC mai mulki domin magudin sakamakon zaben gwamna da 'yan majalisar jiha da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. Bello Matawallin Maradon shine dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar.
Wannan dai ma tabbata abun nan ba da zodin still, kuma an je batun kaya an ce ta ba da inventory abinda aka kawo, ta ki ba da inventory na abinda an ka kawo. So har yanzu ba mu gane mata ba, kuma an ce mana an fita da mota yau da safi kafin ma fitira mutane, kuma lokacin da suna movement din kayan daga New Central Bank zuwa Old Central Bank batai contactin kowane dan siyasa ba, ita dai ne tayi on her own. So akwai gaskiya fishi abubuwa da wannan mataki.
Sanata Sa'idu Muhammad dan Sadau dan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRM tun daga ƙarfe 10:12 na ranar yau ana can gidan Aziz Yar Abubakar, gwamnan jihar Zamfara, ana cika takardun sakamakon zaɓe wanda aka shirye yi. Kwamishinan zaɓe ta jihar Zamfara ita ta hannunta mashi waɗannan takardu domin ita aka ba amanarsu. Saboda haka muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta ɗauki Hajiya Asma'u daga jihar Zamfara.
To sai dai kwamishiniyar hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta Zamfara, Dr. Asma'u Sani Mai Kuɗi, ta musanta waɗannan zarge-zargen.
To wannan zarge-zarge ba gaskiya ba ne, su kansu masu yin wannan zargin sun san cewa ba su yi mana adalci ba. Duk abin da muke yi muna kiran su jam'iyyun siyasa. Ko me muke yi mukan nuna musu mu sa su ciki har ma mu nemi shawara daga gare su, tunda wannan aiki ne na al'umma. Sannan kuma sanda da aka kawo mana kayan zaɓe na shi shugaban ƙasa da ya wuce, mun kira su kuma sun zo. Da suka zo muka je nan CBM muka ce musu to ga kayayyakin nan an kawo su, gashi muna son ku zo ku gani ku shaida, muna son ku duba abin da muke da shi. Na biyu ruwa a gabansu an yi wannan abun, sannan kuma su zo wasu daga cikinsu su ce wai a'a wai ba a yi wannan ba. Kaga wannan wato ƙazafi ne wanda sun san abin da suke, sun san cewa ba daidai ba ne, haka kawai ganin dama ne ya sanya su karka faɗi maganganun da suke faɗa. To kaga alhamdulillah sun ce an ɗauke su daga babban bankin Najeriya, kaga inda ƙarya ta farko ma ta fara bayyana kenan. Da sun ce an kai su gidan gwamnati, kayan nan trailer suka kawo kayayyakin nan, sannan muka raba su local government 14 muke da su a Zamfara, sai da muka samu kantoci an kwashi kaya daga CBN. Bayan kuma daga baya sun gaya ma duniya cewa ga kaya can an kai su government house ana cike su.
Jam'iyyar ta APC ce dai aka bayyana ta lashe dukkan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya da ya gabata a jihar. Duk da yake tuni da jam'iyyun na adawa suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin tafka magudin zabe. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, nan ba da jumawa ba kaɗan za mu buɗe layukan wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne wani irin tasiri kyautar 'yan siyasa ke yi ga talakawa lokacin zaɓe. Za mu so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Jam'iyyun na adawa suka yi watsi
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To muna da kira na farko daga garin gwamna. Wake magana daga garin gwamna?
In ji waran da zai saka fini.
To Malam Bello muna jin ka.
To gaskiya dai wannan kace da ɗan siyasa suke yi al'ada ce kawai.
Eh
al'ada ce saboda duk zaɓen ya zo ko ni shugaban ƙasa ko gwamnati ko ana ɗan bi sabulu da atambaje ne da ɗan kuɗi yake ana ba mutane saboda sarki cikin wahalar da suke. Saboda kaga yanzu da shekara uku da ake da rigi na siyasar nan talaka kaka sun wahala. Kayan da Allah an shiga matsin da ba ta shi gaci ba.
To baka ganin wannan ya to baka ganin wannan ya ba ya sa sun saida sun saida rayuwarsu kenan ganin cewar sun karba dan abu kadan sun je sun yi zabe yanda bai dace ba ko kokila a ce ga wani abu na daban.
A irin wannan ce ta kaga ne ana baka ne kawai ana baka ne kawai to ta ko ka zaba ko ka zaba. A wani ne ka ga gida wani a zane ko wani a kasuwa a sanar ka baka ma wani cewa zaka ka kaza ne baka dubu kaza ba a alheri ne kawai ne siyasa.
To hakan yana da kyau kenan kake nufi koko?
A ina ga muke al'ada ce
eh shine eh tambaya hakan na da kyau koko ya da bai kamata ba?
A ya kamata a taimaka mu talakawa saboda halin su ciki gaskiya.
To mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba.
Malam Ibrahim muna sauraron ka.
To gaskiya ni ra'ayina akan wannan maulidi da kuka kawo a yau bisa ga ainihin kuɗaɗen da ake rarrabarwa wurin takanti haka to tsakani da Allah dai gaba ɗaya bai dace ba a rayuwar talakan Najeriya.
To kana nufin kenan idan aka ba talaka kai ya karɓa kenan?
Eh to ya karba din amma kuma san wanda zai zaba dan saboda irin wannan kuɗaɗen suke bayarwa duk wanda ya bada kuɗi an yi har yaci zabe to aiki ko ba za ku same shi ba.
To kana nufin kenan idan mutun ya karba kuɗi ya jefa ƙura'a watan ya siyar da ainihin rayuwar shi kenan kake nufi?
Insha Allah dan saboda idan za a yi la'akari da wannan ka duba tun zamanin Obasanjo da yake mulki da demokuraɗiyya na har zuwa yanzu duk mafi yawanci madafun iko duk a haka muke. Ba a samu aiki in dai har mutum zai bada kuɗin shi ya ci zaɓe to kuku aiki ko ba ku ba shi.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Bauchi. A jihar Bauchi wa muke da shi?
Malam Usman ne daga Bauchi.
To Malam Usman muna sauraron ka.
Eh wannan nake son ƙara shi ne wato duk mai bada kuɗi ya je zai a ba shi kire kuri a ba shi kuri ya zai ya kire ɗin sa na shekaru huɗu ne.
Eh
saboda ka da yanci ba shi kaɗai yanci sau ma har ƴaƴansa da jikokinsa wasu zuwa nan gaba.
To idan na fahimci ka kana nufin wata akwai babban illa tattare da karɓan abun goro mutum ya jefa ƙura'a kenan na fahimci ka?
A illa man baya misaltuwa saboda kamar katishin zuri'a ga katishin kungiyar society wata al'umma kuma katishi processin yin ma zaɓe a dokokin zaɓe na ƙasa ma.
To menene ya dace al'umma su yi dangane da irin wannan maganin irin wannan matsalar?
Yawwa amma dai mutane uku da suke da haƙƙi biyu ko uku suke da haƙƙi wannan magance wannan matsala.
To
na farko akwai hukuma.
Eh
sai jama'a karan kansu.
To
sai kuma hukumar zaɓe karan kansu ita kuma na uku su suke ba su yi matsaya akan wannan da kuma hukuncin da ya dace a yi wannan hukumar jami'an tsaro su kuma a ba su na'uran.
To mun gode. A bari mu je wa ke kan layi.
Abubakar
daga ina?
Liga Malama Dauro Local Government.
To ɗan kashe rediyon Kamala Abubakar.
Ake suna Sinis.
Yauwa to muna sauraron ka Bala Abubakar.
Me yi ra'ayi? Idan an ba su kuɗi ya kamata su karɓa domin in ba su karɓa ma daman nasu ne saboda haka su karɓa kawai su kashe su zaɓi wanda yake so cancanta ce.
To wani irin kira kake da shi ga su 'yan siyasan da ke ba da kuɗaɗen?
ni babban kira na shine sai hakuri da irin abubuwan da suke ba talakawa na kayan waye da wane ne a zo a riga sare-sare da sauran abubuwan da ba su kamata ba musamman ma ga mu'ayan Hausawa musulmi da ake tunanin hakan da ya dace ba addinanci da kuma al'adunci
to mun gode Malam Bakar bar mu je jihar Taraba wa muke da shi a jihar Taraba
to kuna tare da Abubakar Umar ne daga jihar Taraba
to Malam Bakar muna jin ka
abun nan shawara na halan shine su dan siyasa abun nan su ji tsoron Allah su daina ba abun nan masu zabe kaya don sun san lalle idan suka ba su kayan abin suka ba su abun nan kayan zaben nan ya nuna cewa idan ma suka hau kan kujerar ma ba za su yi musu aiki ba
to mun gode Malam Abubakar iyakan abin da zamu yi dauka kenan yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku dama ku bugo dan ku bayyana muna ra'ayoyinku to muna godiya ga duk waɗanda suka bugo waya da kuma wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su iko in Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirin mu ta gaba wasan ta mola a takaice
wasanni a takaice
Masoyan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta kasar Spain na ci gaba da jimamin wajarar da kungiyar ta yi a gasar cin kofin zakarun Turai a makon nan tare kuma da bayyana ra'ayoyi akan musabbabin ficewar tata daga gasar wacce take lashewa shekaru uku a jere duk da yake hatta yan wasan kungiyar suna ta'allaka kuma bayan da take samu a yan kwanan nan da rashin cike gibin da shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya bari bayan komawar sa Juventus ta kasar Italia wasu yan gani kashenin kungiyar na ganin ba wannan ne matsalar ba
me suna na shi su garba eh to gaskiya kun asali shi Cristiano Ronaldo ba ai tsoro yake don ki akan cewa wai dole shi ne kawai ke da ta to kaga ai shi ma kan shi kan inda yake ta kalira ba wani abu bugun gaba na yayi da shi ba saboda mu a Madrid kwallo da aka yi shi ba irin sa aka yi shi can a yayin Juventus ba kwallo da aka yi shi a Juventus kowa sai yake ci da kanshi amma a nan Madrid kaga ai kowa shi ko ɗin kwallo shi na zai bashi kullu
Kungiyar Ajax ce ta fitar da Real Madrid din a zagayen 16 na gasar bayan da ta doke ta da ci 4-1 a wasa na biyu na zagayen a ranar Talata a wasan farko da suka buga a Netherlands a cikin watan Fabrairu Real Madrid ce ta yi galaba da ci 2-1 inda a jumlace Ajax ke kan gaba da kwallaye 5-3 a halin da ake ciki kuma Zinedine Zidane ya ki amincewa ya karbi aikin horar da kungiyar Real Madrid a karo na biyu bayan da kungiyar ta bukace shi da ya dawo Zidane mai shekaru 46 ya bar kungiyar ne a karshen kakar wasanni ta bara kwanaki 5 kacal bayan da ya jagorance ta ta lashe kofin zakarun Turai a karo na uku a jere to sai dai shugabannin kungiyar na ganin akwai yiwuwar dawowar tsohon kocin Manchester United da Chelsea Jose Mourinho wanda kuma ya horar da Madrid din daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2013 a wani labarin kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta Roma Eusebio Di Francesco ya bar aikin sa nan take Di Francesco ya soma aiki a kungiyar ne a watan Yuni shekara ta 2017 inda ya maye gurbin Luciano Spalletti sai dai kuma ya fuskanci matsin lamba sosai bayan da kungiyar ta Roma ta sha kashi da ci 3 da nema a hannun Lazio a makon jiya da kuma rashin nasara da ta yi a gidan Porto wacce ta kai aka fitar da su daga gasar zakarun Turai ta bana Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice
to a yau Alhamis akalla mutane 5 ne aka kashe sannan wasu su 9 kuma sun samu raunuka sanadiyar wani tashin bom na mota da ya faru a wajen gidan cin abinci da ke birnin Mogadishu kusa da fadar gwamnatin shugaban kasar Somalia haka kuma dai a yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya Amurka za ta yanke wa Paul Manafort hukunci mutumin da yake rike da mukamin shugaban kwamitin yakin neman zaben na shugaban Amurka Donald Trump
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma wanda ya hada mana shirin kuma ya bada umarni Mr. Dan Brown sai injiniyan namu na yau Mr. Justin Twitter ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam